gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'ar sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da ma wasu tashoshin na FM su ma a Jamhuriyar Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kaso kan ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Fada Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara har ma da yau
Nazir Ahmad Hausawa
Maryam Bugaja mana nan tahowa.
Masu sauraro a yau Juma'a 13 ga watan Afrilu shekarar 2018 yau zamu yi magana ne game da ƴan matan Chibok da Dapchi da ma sauran mutanen da ake sacewa a kasashen mu sakamakon ayyukan ta'addanci da kuma yanayin rashin tsaro.
Zamu tattauna da junanmu a nan kamar yadda aka ji Nazir ya shigo nace kuma Maryam ma na nan tafi. Bayan mun tattauna din kuma zamu lalubo mai fashin baki domin mu je shin shekaru hudu da sace wayannan ƴan mata a garin Chibok da Madabs da aka yi na kwanan nan shin wani darussa muka koya?
To a ƙarshe kuma zamu tattauna da mai fashin baki kamar yadda Usman ya ce akan yadda ya kamata a dade ceto da duk mutanen da ake sacewa a yankunan mu tare da tallafa musu don ci gaba da rayuwa ba tare da tsangwama ba.
Idan ba a manta ba shekaru hudu kenan tir goben Allah ya kai mu 14 ga wata da sace wayannan ƴan mata wanda daga daren 13 ga wata zuwa safiyar 14 ga wata ne aka waye gari an kwashe wayannan ƴan mata daga garin Chibok. Haka kuma in lokaci ya babu dama zamu ba ku dama ku buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa 2 2 0 5 2 6 5 5 kar a manta a sa alamar tarawa 1.
Waƙoƙin murna da ƴan matan Chibok ɗin suka duka rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyar su ta mika su ga ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Al-Hassan.
Da fatan za a kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don ƙaruwar yau da kullum nishadi da ma abin da suka shafi al'amuran yau da kullum. Da safi safi na tu na ji kidanki yayi tintibe yau wato sai mu ci gaba.
To kamar gobe ne shekara hudu kamar da Usman ya faɗi da sace ƴan matan Chibok wanda a yanzu haka an saki mafi yawancin su.
Eh to in ba a manta ba lokacin da aka sake su a wancan lokaci din mun kawo muku rahotanni daban-daban daga wakilan mu daga sassa daban-daban na Najeriya ciki wanda za a iya tunawa na san ba za a manta da wannan ba da Madina Dauda ta aika mana.
Waƙoƙin murna da ƴan matan Chibok ɗin suka duka rerawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyar su ta mika su ga ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Al-Hassan wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike ƴan matan har zuwa wani lokaci.
Zan rike su in Allah ya yarda har lokacin da za a buɗe makarantu na gwamnati wato watan 9. So zan ce akalla wata 4 kenan daga yanzu don gaba ɗayan su za mu tura su makaranta a watan 9.
Makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran ƴan uwansu ko kuma
da
makarantu na daban?
A'a, da kyau da kyau makarantu da ƴaƴan kowa ke zuwa, su ma ƴaƴan Najeriya ne kaman kowa. Makarantu da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da ƴaƴanmu na Najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je, ba private schools ba, government schools.
an yi bikin ne a gaban Dr. Nicholas Audifere wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo wanda ya ida sako yana mai cewa
we will do what is necessary in order to get you to where you
need. Dr. Nicholas yace a matsayin mu na gwamnati zamu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatunku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaba da kuka ce kuna so ku zauna a wurin koda tare da iyayenku ne haƙƙinku ne ba alfarma zamu yi muku ba kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje kamar UNICEF da hukumar kula da iyali ta majalisar dinkin duniya wato UNFPA su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa ƴan matan wurin zama inda aka sa su bibbiyo a ɗaki ɗaya sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala Hajiya Kori Habib jami'a ce a UNFPA
to akwai fannin aiki da muke tare da su da muke ba su gudunmawan kuɗi da yake tallafawa su ƴan matan da aka kawo a yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa burgo da kuma bishit dumo muka dauki ɗauniyan wannan muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komai da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin Canada su suka turo kuɗin ta gefen mu dan mu zo mu taimaka
halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika dora su akan hanyar da za su dau daidai ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gani a hannun ƴan ta'adda Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To haka kuma Usman ya dan tattauna da Garba Shehu a lokacin.
Shin akwai wani haske da zaka kara akan maganan tattaunawa muhimmancin tafiye da karfa-karfa?
Eh to dama shi shugaban Muhammadu Buhari ai kaga tafarki biyu yasa a gaba dangane da maganin wannan matsala ta ta'addanci a ƙasa. Mayakanmu na sojoji da yake ana musu riƙon sakainar kashi aka karfafa su aka sa musu makaman aiki haƙƙin su ake biyan su akan lokaci. Wannan ya karfafa musu biyo ana cin gaba da yaki da wannan fitina kuma shi yasa irin cigaban da aka samu musamman kwaso da dokacin ƙasa da suka rike a da a baya yanzu duka yake duk sun rasa su. Sannan duk da cewa ana samun nasara wajen yakin shi yana ganin cewa a kuma ya ringa tattaunawa da su. Lokacin da aka samu wancan mata 21 a watan Oktoba na shekarar da ta wuce shi da kansa ya karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da hukumar bincike ta tsaro ta DSS cewa su fadage da gaskiya wajen kokarin tattaunawar kuma dan a ga cewa an sake karbo wasu a ciki ko kuma a karbo duka gaba daya waɗanda duk suke hannun Boko Haram ba tare da sauran su ba.
To daga ƙarshe waɗannan da aka karba suka zo hannu waɗancan kuma da suka rage akwai wani ƙarin yunkurin ne ko kuma ƙarin ƙwarin gwiwa da zamu iya ji daga bangaren gwamnati ta bakinka?
A wannan aiki ai ba a gama aikin nan ba. Wannan ai ba a gama wannan cigaba aka samu akan abin da aka fara kuma wannan abin da muke so na tabbatar shine babu sakaci babu sassauci gwamnati za ta cigaba da bin wannan tafarki guda biyu yakin nan ba a fasa shi ba tattaunawar ma ba a fasa ta ba muna fata cewa hankali hankali gaba daya duk wani wanda yake hannun su da ƴan matan Chibok da ma wanda ba ƴan matan Chibok din bane duk a karbo su a dawo da su a danka su da hannu.
Daga cikin alƙawuran da aka nuna an rike kenan daga gwamnati wanda kuma lokacin da aka saki waɗannan rukunin ne to Maryam barka da shigowa.
Yawwa Malam Usman Safina yau ga nan na zo. Kuna zo kan yau Maryam ka zo ma tambayar Maryam yau sun ji Maryam
danginmu ni dake Kindiro yau.
Na duro. Ai ina nan ba su ji na ne akai ina dan shigowa can ba.
Sai kuke hadewa a Facebook live ba sa shi
ba sun san da ni bane ba warai.
Ko yanzu ma ke da ta hada ku kafin ta hawo nan.
Sai ba zan fasa wannan ba.
To a yau mun ce gobe in Allah ya kai mu ake cika shekaru hudu da sace ƴan matan garin Chibok lokacin da aka ji skandalin su aka kwashe su dinnan sakamakon ayyukan ta'addanci da wanda wasu suke alakanta kuma hafin haddar rashin tsaro shin Maryam na san zaki rashin yan zakule zakule ba ke manan
to ba za dan rasa ba
sannan muna son ne mu gane shin wani darasi muka koya daga wancan lokaci zuwa har ma waɗanda aka sata na baya-bayan nan wanda mun gode Allah an saki da yawa daga cikin su wanda bai wuce guda ɗaya ta rage ba na garin Dabciko yawa to shin muna son mu gane darasin da muka koya shi sa zamu tattauna da mu nan kanmu sannan kuma mu magana da masu fashin baki ko da mutum ɗaya muka samu sannan masu buga waya ma zamu ba su dama su ma kila za su iya gaya mana wani abu akai to bari mu fara da ke din kafin mu je ga Nazir
yanzu cikin bincike na ma nake karantawa cewa asusun yara ta duniya wato UNICEF ta ce wato su ɗan matan Chibok da aka sace kadan ne daga cikin waɗanda ma aka sassace kusan sun kiyasta cewa akalla ƴan mata yara mata 2000 tun shekarar 2013 aka sace har yau ba
guda 2000
to amma kaji ai daga baya bane kaji ana cewa an sako wasu ko kwanaki su an gano wasu mutane to duk wannan kuma aka samu wannan abu da ya faru a Dabci to duk wannan ma yake ƙara nuna cewa to gwamnatin tarayya na fitowa tana cewa an gama da Boko Haram amma suna kai irin wannan
farmaki ana ta sai ga kuma rina aka
to da sauran da aka ba
to amma a cikin waɗanda din aka saki din na baya kin san abin da yasa na dan kawo rahoton Madina Dauda din nan da ta aika mana lokacin ministar mata ta yi magana akan yanda za su rike su da kuma yanda za su menene za a ci musu su wanke musu duk wata damuwa da take cikin ransu domin a sake sako su cikin al'umma to an sake su din wasu sun samu tafiya makaranta na ga Nazira da wasu wani doguwar takarda
daga ciki ina da takarda ne da take dauke da hotunan ƴan matan Chibok din da aka sace 50 waɗanda suka koma makaranta suke karatu a American University shi ne abin da ka gani a hannu na wasu daga cikin su
da yake akwai American University a Nigeria ba a Apti
su waɗannan 57 suna nan
57 suna nan
suna nan cikin Amurka
sai wasu Amurka haka
wasu kuma daga kin san yadda abu ya fara a watan October shekarar 2016 ne aka sako na
farko
ƴan mata 21 sai daga baya na baya-bayan ne shi aka samu ƴan mata 80 sauran da suka rage ya rage 113 suna nan ne wa ya sani ne to ba wanda ya sani da wannan
sai Allah musulun gai musu sai Allah to a cikin waɗannan din da suka koma makaranta din ga dukan alamu kenan waɗanda suka fito suka koma makaranta din nan gwamnati ta dau nauyin wasu kungiyoyi an ce sun dau nauyin wasu to amma daga ciki din waɗanda su kuma ba a gano su din ba yanzu me makoma
to ba sai wasu ne cikin 82 an ce ba kaman ba su ma koma gurin iyayensu gaba daya ba a cewa har yanzu suna wani shirin gwamnati na rehabilitation
na irin a farfado da
farfado da su ka ga ma cikin wannan bidiyon nan da muka yi na kuda kwanan
nan
na Boko Haram din ya nuna irin da ake zauna da su
a yi magana
haka yadda ake zauna da su a yi magana da su a taimaka musu da irin wannan tashin hankalin da suka gani din nan kuma in suka dawo cikin al'umma ya al'umma suke suna karbar
su
dan da dama wasu ma akwai wata da take magana ba ta cikin ƴan matan Chibok amma da ta dawo tana dauke da
ciki
to ana kallon ta ga ta nan matan
Boko Haram
bin sosai wannan to sai sawo aka ce ma wasu daga cikin ƴan matan Chibok din cewa suka yi ba za su dawo gida ba
da kai wannan hutun da aka ce wasu sun ce ba za su dawo ba wasu ma sun yi aure wasu sun shiga ma cikin su sun zauna
da su kila wannan guda 113 da suka rage kila a ciki akwai wanda ma kenan kila sun kiyaye
da wasu ma kila ma sun rasa rayuka su ma
amma ku tana ku yi tunanin kai a matsayin ka na mahaifi kai da ƴaƴanka aka dauke shekara ba daya ba biyu ba wannan kwana guda ma ya
mata
mara kamar yana kwana guda kina kwanci a gadan ki kika tafarka da dare irin yaro ya fada din nan kashi hankalin da
kike
to ina ga baka san inda yake ba me yake ci me yake shi
ya gurin Allah ka bayyana da mutane
to ai ni kaina nan daban da da ɗan dan kare na ko da ɗan mage na annal laliba ban gansa ba hankali
dole za a nemo dan
mutum gaskiya akwai tashin hankali
to ku duba irin waɗannan yanda ake sace ƴan mata a makaranta wani irin lahani yake ilimin ƴan mata
ƴan matan
da ma ilimi gaba daya ya ma lafiya kura bare
ta bare ta hauka ba
ku tsaya ku je zuku a ganin ku wani abu kokari kuke ganin gwamnati ya kamata ta yi kan yaran nan da ma sauran waɗanda ke sansanin gudun hijira ba ma wa'anda su ma yanzu saboda ana magana
kan gaskiya
gudun sansanin gudun hijiran ma kanshi wani zaman shi ma wani tashin hankali
almuhim dai almuhim shine a samar da tsaron nan in ba tsaro ba ya komai
sai muna nan da muna nan da matsalolin tsaro akan layi yanzu haka yana nan yana jira mu yana jin mu amma misali kafin mu je gare shi din nazir kai misali a ganin ka yanzu aka ce kai wa'annan yankin kaga misali kwanaki mun yi shiri in baka manta ba ko masurar bus manta ba akan cewa za a rufe wasu makarantu na wucin gadi kafin a sake sanin yanda za a ada da su musamman makarantun kwana a yankin Arewa maso gabas musamman jihar Borno shin kana ga misali aka rufe wa'annan makarantun yaya ilimin ku kenan kamar yadda mun tace
to ni dai ba zan iya magana akan magana bana jin na cancance in yi magana akan tsaro
misali ilimin misali aka rufe makarantar ya kake ganin abin zai kasance
rufe makarantar gaskiya nasara ce ga ni a gani na wata nasara ce ga waɗanda suka jawo aka rufe makarantun
wato kamar yadda take
canta da ai ya kamata a ce gwamnati gaskiya ta tsaurara tana kokari akwai kokari an yi kokari
amma a tsaurara
amma gaskiya a ƙara saboda babu abin da ifi wannan muhimmanci idan aka ce yau baka da tsaro makaranta ɗanka ba zai iya zuwa ba kana jin tsoron wani abu zai iya faruwa musamman an san wuraren da suke da rauni da za iya kai waɗannan harhare
a ce bari a zafafa tsaro a wurin
misali
yawa in ba ya yi haƙuri kamar misali ina jin ko jiya ne ko shekaran jiya a cikin kiraye-kirayen wayanmu na shirye-shiryenmu na nan sashen wasu namurai Amurka shirinmu na dare da ake kiran waya ɗin nan akwai maganar da aka taso da ita cewa kamar misali irin wannan tattaunawa da ake kuma ta bangi shiri in baka manda ɗin nan ana an saki a wa'incan lokacin an nuna an saki wasu daga cikin ƴan Boko Haram ɗin nan har aka yi
musayensu
har ake tunanin bayan fitowarsu ne aka samu matsalar ma wasu har-haren suka sake faruwa.
Ake cewa wasu da wani daga cikin wanda aka yi musayar da shi an gano shi kuma ya kai cikin
wani bidiyo daban. To wannan sai muka yi magana a cikin shirinmu na dare cewa aka buga waya mutane na ba da gudunmawarsu cewa shin wace irin rawa irin wannan diyar da ake zuwa a biya don a yi musaya ko a ba da mutum ko a ba da kuɗi don a saki mutanen da 'yan ta'adda suka kama wace irin rawa take takawa za mu ji a bakin shi jami'in ko kuma in ce masanin harkar tsaro wato Musa Zubairu. Salamu alaikum Malam Musa.
Assalamu
alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh.
Kuna lafiya? Lafiya. Ai da saboda tsaro shi isa duk layukan ka na aika maka lambobi maganganu cewa ina neman ku ruwa a jallo.
Dawa na ka duna kenan.
To alhamdulillah tunda bukata ta yi an da lafiya.
Alhamdulillah kun gode Allah.
To ga munan yawa muna tattauna akan maganar gobe ɗan matan da aka sace na garin Chibok suke shika shekaru 4 da sace su wanda an saki wasu kuma suna a hannu. Har yanzu da rai ko babu Allah ne masani shin me zaka shimfida mana a matsayin ka na masanin tsaro?
To na daidai ina ganin wato ko me ake ciki gwamnati karta fidarin cewa ba za a dawo da wa'annan yaran ba kuma dole ne zama cewa jami'an gwamnati suna kai kawo tsakanin iyayen yaran da makaranta suna ƙara kwantarwa da iyayen yaran nan
hankali
na nuna cewa Allah ya da wasu yara za su dawo kar a fidda zaton cewa za a same su domin idan ba su yi da abin a wannan lokacin da ake ciki to ina gaya maka cewa ba ƙaramin nufin za a samu ba daga sauran iyayen yara da kuma su ɗaliban kansu da suke karatu da kuma yaran da suke da a sha'awar yin karatu a nan gaba. Wato abin yana da saura kai kuma yana da banta kai ci domin wato za a duba shi daga hanyar wato ci gaban ko kuma yadda ake kokarin a ga cewa an tsara karfafa ilimi ga 'ya'ya mata kuma an ƙara karfafa ilimi irin yadda ɗalibai za su zauna tare da junansu babu maganan addini babu maganan kabilanci babu maganan wani bambance-bambance a kai su wuri ɗaya su zauna su girma kamar 'yan uwa su kaunaci 'yan uwa ba kyaman juna a yi irin wannan karatun wanda ni da kai da muka sani shekara 20 ko 30 da suka wuce a yanzu kaga zai zamanto yana da wahala yaro ya taso cewa zai iya dogaro da kanshi ba gaban iyayen shi ba ya san ciwon kanshi ya san abubuwan da ya kamata ya yi ya taimakawa kanshi ya kuma san kuma abinda in yayi yayi daidai ya san wanda bai yi daidai ba yanzu yara suna nan za su ci gaba da zama ba za su iya zama su je wani wuri ba kon wuri ba su zamanto cewa sun zauna wuri babu tsangwama ba to wannan abin wato takaicin shi kenan sai kuma wato dole ya zamanto cewa wato ita gwamnati wato ta tsara wato matakan tsaro a daina irin abinda ake kira dokar sarki idan aka fitar da doka ko kuma aka yi nasara da kushi ɗan tawaye sai a bar wajen da aka murkushe su haka nan a buɗe kun ta cewa su ɗan tawaye da hasu samu sun tsara dawowa kaga babu wani dalili mai ƙarfi wanda zai gamsar da talakan Najeriya akan cewa wato akan sace ƴaƴan Chibok ya ƴaƴan ba Chibok daga bayan nan ta gane wanda zai nuna cewa to ba sukacci ne aka samu ba tunda har an yi nasara a wannan wurin an san cewa akwai matsala an yi na bune a cikin jihar Yobe nan an kashe ɗalibai da yawa to bai kamata a ce a jihar Yobe tsaro a makarantu ba a sashi ya zamanto wato kamar irin abinda ake kira emergency ba duk inda aka yi nasarar murkushe ƴan tawaye to garin da baki ɗaya ko jihar da baki ɗaya da zamanto cewa abinda ake kira a fannin tsaro red alert amma kaga wannan har ɗan ta'adda
Malam Musa
eh to kafin Imam magana ga Maryam zaki magana kafin
Imam tambaya ta shine mun ga sadda aka su waɗannan ungiyar Boko Haram suka maido da su ƴan matan Chibok garin Dabci matan Dabci suka dawo da su cikin garin Dabci mun ga yadda aka karbe su jama'a na musu
barkanku da dawowa
aka ce kuma ma sun ma mutanen hudu ban cewa ka su kai su makaranta ya kake kallon wannan yadda mutane suka karbe su
kuma bamu ga jami'an tsaro ko dai a wurin ba
wannan hadda murna
amma sai kira psychology
to aiki da kwakwalwa
a lokacin nan wato sun hankalin su ya dugo zuma ne ya koma ga jin dadin
ƴaƴan su da
wato ya musu laifi game da ƴaƴan su suka ga ya da musu da yaran to ina ga maka ta a lokacin nan bai da laifi
tunda ya dawo da su
saboda kana wannan gaisawa da suke da su wani haba-haba da suke da su a lokacin
irin arabi lafiya kallon kuran kosan
amma wasu suna ga kaman wannan bangaren na su Boko Haram suna dan sassauci to shi su ne kaman za su gwamnatin tarayya za su dan samu dan cikas da zai ke ba su da
ta'adda ne sun su barnawi din da ake ganin kaman sun fi sassauci
ra'ayi
ai su din suna so su nuna suna da sassauci to ya kamata yayi su aje makamai da mutum gwamnatin tarayya a fafa wa'inda ba su da sassauci ne kuma ya danganta ga mutane nan da gwamnatin tarayya ta saka su yi wato tattaunawa da su waɗannan ƴan ta'adda gwamnatin tarayya ba ta buɗe ido wanda ake sa su tattaunawa suna yi tsakani da Allah ne ko akwai abin da kuma suke so samu a ciki
suke cin mai
don sai ta tattaunawa dole ka sanar da mutumin da ke ta'addanci yake karye dokar ƙasa ka sanar da shi cewa abin da yake yi babu kyau ya kura ya bari ya dawo za mu tsaya mu gayawa gwamnatin tarayya ko kuma su da mai an tsaron mu a yi maka sassauci a irin hukuncin za a yi maka
eh to Malam Musa akan magana kulle makarantu lokacin da kwanaki ake tunanin cewa kilan aka kulle makarantun zai iya zama mafita makarantun kwana musamman Nazir yayi mota magana da zai yake cewa shi a ganin sa idan aka ce an rufe makarantu kamar ƴan ta'addan nan sun yi nasara akan gwamnati ku ya kuke ganin abin masu fashin bakin yau al'amuran yau kullum
wato rufe makarantun za a yi na wucin gadi ne domin a rufe makarantun a duba inda wato kamar shingen makarantun inda bai da kyau a ƙara kulle shi sa'annan a samu mutanen da za a ƙara wayar musu da kai ta hannu ta fannin tsaron makarantun sa'annan a san lokacin kuma da za a shirya a yi wa waɗannan ɗalibai irin bita na yadda za su kare kansu da abubuwa sa'annan sai shiga makarantar an fitar musu da wani wato tsari yadda ɗalibin makaranta in an gan shi an san shi da yadda za a shiga makarantar da duk wani wuri da ke da abin da saboda kan kulle makarantar za a yi na ƙanƙanin lokaci ne wanda don a yi gyare-gyare daga irin abubuwan da aka samu ko inda bangon ya tsage har ka dangaren ya shiga ciki abin da ya kamata kenan a yi amma ba za a zamanto cewa abin da ya zama toshi da gwamnati aikin gwamnati ne ta ba da ilimi ta ba da lafiya ta ba da sauran abubuwan jin daɗin rayuwar mutane kuma ilimi na da ciki kuma shi ne ginshiƙi
to
akan dan ɗayan ta'adda sun taso to bai kamata a ce a kulle makarantu ba dole ne ya zama ta cewa ita gwamnati ba za ta naɗa hannunta ba dole ne a fito da tsarurruka na tsaro kuma a ba iyaye tabbacin cewa ƴaƴansu suna da tsaron da ya kamata su samu, kuma ƴaƴansu ba su cikin kowane
irin hadari. To dazu Maryam Bugaji ta yi magana akan cewa banda ƴan matan Chibok akwai lissafin da kididdiga ta nuna ƴan mata sama da 2000 da suka salwanta irin wannan, suka babbace misali ko aka sace da makamantansu ta sanadiyar maganan Boko Haram din nan. Shin masu rajin kwato ƴan matan Chibok a dabci da sauran makamantansu, shin suna yi a ganin ku kuma su fashin baki suna yin abin da ya kamata akan sauran duka al'ummar da ake sacewa daga wurare daban-daban tunda kowa duk dani?
To kaga abin yana da iyaka a ciki. Duk wanda suke magana ko a kwato ƴan matan Chibok ko a kwato ƴan matan dabci, ba wai suna yi akan ƴan matan dabcin ne ba kadai. Duk wanda tsautsayin irin wannan fitina da bala'i ya faɗa masa tana cikin irin wannan abin. Amma saboda na dabci din da shi na Chibok din suna da wani alaƙa wanda duniya ta sani, wanda kowa da kowa ya sani, saboda haka lokacin da za a yi hoton sai a yi da su domin an san cewa akwai wani mizani da za a iya aunawa a ga cewa shin gwamnati ko tsaro yana samun abin da ya kamata ya sa, kuma shin jami'an tsaron nan suna samun nasara a irin gwagwarmayar da suke da 'yan ta'addan nan ko ba su samu. Amma ina ganin wato duk sanda ita aka fito da irin wannan take, ai take ne na a matsawa jami'an tsaro a tunatar da duniya cewa akwai mutane da suke cikin hatsari, a tunatar da jami'an tsaro a Najeriya cewa ku tashi tsaye, akwai mutane wanda jinsu mata ne a ƙasar nan suna cikin hatsari ana tace su. Saboda lokacin da aka je sati na duk wanda aka sato ko ƴar dabci ko ƴar Chibok, idan dai ko ba ƴar dabci ne ko ƴar Chibok ne ko ƴar Najeriya ne, duk an yi nasara a ciki. Saboda duk wanda aka kwato dama ɗan Najeriya ne, kuma dole ne a kula da martaban shi, a kula da jin daɗin shi, a kula da tsaron shi, a kula kuma da lafiyarsa. Saboda duk ma yarinyar da aka ko matan da aka sako ta lokacin da aka je ƙoƙarin ƴanto
To mun gode sosai Musa Zubairu, masanin tsaro kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum, sai wani lokaci mun sake
dalilin. Mun gode sosai.
To kin ji dai kun ce kun ji yanda ya gidar da babakin.
Ai akwai aiki ja a gaban mu wajen cika giban musamman ta fannin ilimi. Kun san a shekarar da ta gabata cewa wani minista ilimi ya fito ce akalla mutane yara sama da miliyan 10 yara sama da miliyan 10 ba sa makaranta, kuma akasarin su kashi
60
arewacin Najeriya. To ga ire-iren abubuwan nan da ke faruwa da yake yana ƙara barin mu a baya. Ko in ka kwatanta mu da na mu da ƴan takwarorin mu na kudu sun yi gaba sun fi mu,
saboda suna kokarin karɓar
ilimin na shine ilimin na in baka da shi ba inda zaka je, ba abinda zai yi kada wannan ilimin an sha da mu an mun riga an ba mu a baya. Afirka din ne in ka duba
kenan, dukan mu kenan da mu iyaye da yaran da gwamnati da kowa da kowa yana bukatar kenan a miƙe sai da su kansu masu rajin kare maganar a ilimi a kare tsaro a yi wa duka ya kamata a ce an hada dan afi da jaki daga dima ko. So akwai wasu ƴan sakonni a cikin shafukan mu na kunce Facebook Live da Maryam ta hado mana. Maryam, ke zaki karanto tunda ke kika jona?
To wane ne? Usman Musa Jalam ya ce Najeriya, gwamnatin Najeriya tana sakaci da rayuwar mutane na zamfara, kuma wannan ma wannan matsala ne a nan.
Wata rigimar da ban
ba? Eh, wani akalla shi ma kenan. San Nazir kai ma kana kyauta ido.
To ga wani kuma shi ma Usman Dalhat Lamira ya ce ƙarya ko farfaganda ba za ta taba canja gaskiya ba. Gaskiya sunanta gaskiya, haka ƙarya ƙarya ce.
Ibrahim
bayyana mana su.
To amin amin. Ibrahim Maina ma shi ma cewa Allah ya bayyanar da su. Sai Aliyu Ibrahim ko Jidda Galadima, ya Jidda Galadima ina ga Allah sana faɗa da yace to Allah ya fito da su lafiya.
Amin. To ga wani ya ce shin ashe Maryam na nan, barka da yammaci. Ina nan, ai ina nan.
Tana nan, mun kwato ta ita ma daga ƙasa yau zuwa sama.
Kai kai na rika lekuwa ina ganin shi
ne. To haka yake. To kusan ce Maryam da Nazir da kuka samu dama muka rabu ku da naku aikin a ƙasa, muka ce ku zo ku taya mu, muna godiya sosai. Amma daga ƙarshe dan bayan mun tasa sako,
sako shine mutane ku je makaranta
a neman ilimin nan ni kira naga gwamnati ne gaskiya da ta ƙara kaimi akan harkar tsaro a daina wasa da rayuwar al'umma
eh tsaro kan daddi
to Allah ya ba mu sa'a
to duka duka kan yanzu dole mu tattara ina mu mu sallama da ku yanzu kan a madadin
Safinatu Sodangi
sai kuma wanda ta hada muku kuma ta bada umarnin shirin wato Julian Lazarus Kwashim da engineer mu Neo da duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sai hutun ƙarshen mako lafiya sai ranar Litinin
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba